hungry.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryen sa daga nan ofishin mu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad da lordaniya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM dukkan su a jamhuriyar Niger sai Alpha Radio a Kumasi kasar Ghana. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne yake jin ragamar wannan shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen babbar sallah ko kuma sallar layya, yan kasuwa a damagaramta jamhuriyar Niger sun koka a game da rashin ciniki, matsalar da ake dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a. A Najeriya, tsaffin dakarun ƙasar ne ke korafi a game da mawuyacin halin da suke ciki saboda rashin samun haƙoƙin da ya kamata gwamnatin ƙasar ta basu lokaci zuwa lokaci. Sannan akwai ci gaban hirar da ta haɗa Muhammad Ibrahim Kwari da Alhaji Dudu Rahama Usa a jam'iyyar RDR Canji wacce ta yi bikin buɗe reshen ta a Kano. Kamar kowace ranar Alhamis, muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Kana daga bisani mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka guda hudu, wato Apple da Amazon da Facebook da Google, sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba game da yadda suke amfani da karfin kasuwancinsu. Babban shugaban kamfanin Amazon Jeff Bezos ya kare ayyukan kasuwancin kamfaninsa da kuma kasuwar hannun jarin kamfanin nasa, inda ya fadawa kwamitin shari'a da kula da rashin yarda cewa kashi 80 cikin 100 na Amurkawa sun amince da kamfanin na Amazon baki daya. Kwamitin ya dade yana bincike game da rashin yarda da kuma gasa ta hanyar manyan kwararrun kamfanin fasaha. Bezos ya ce yanzu kanana da manya da matsakaitan 'yan kasuwa 1.7 suna sayar da kayayyakinsu a Amazon. Amincewar da abokan cinikinmu suka yi da mu ya saka a kullun suke baiwa Amazon damar kirkiro da wasu ayyukan yi a Amurka a cikin shekaru 10 da suka gabata fiye da kowace kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar coronavirus a jiya Laraba, duk da cewa babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar ya karyata cewa maganin yana warkar da cutar. Hukumar abinci da magunguna ta kasar, wato FDA, kwanan nan ta janye wata doka da ta saka na bada damar amfani da maganin akan mata kin gaggawa na maganin COVID-19. Trump ya ce ya yi amfani da maganin watanni 2 da suka gabata. Dr. Anthony Fauci, babban daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na kasar, ya fadawa shirin labarai na Good Morning America na gidan talabijin na ABC a shekaran jiya Talata cewa manyan gwaje-gwajen asibiti da aka gudanar kan ingancin maganin hydroxychloroquine sun nuna cewa maganin ba shi da tasiri akan cutar coronavirus. Fadar White House tare da majalisar dokokin Amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu domin shawo kan matsalar tattalin arziki da kiwon lafiya a Amurka wanda annobar cutar coronavirus ta haifar. Duka bangarorin biyu sun amince da cewa ba su da wata yarjejeniya akan batun tallafin na ƙarshe. Yan Republican sun gabatar da kusan dala trillion daya a cikin dokar da ake kira Hills Act yayin da ƴan Democrats suka yi amfani da dokar Heroes Act ta dala trillion 3 da aka gabatar a farkon wannan shekara a zaman farkon tattaunawar su. Majalisar ta zartar da dokar PS Act ta dala trillion 2.2 a ƙarshen watan Maris don magance matsalar rarrufe kasuwanci da yawan waɗanda ba su da aiki a tarihi, matsalar da ake fuskanta sakamakon dokar hana shiga da fita saboda annobar cutar coronavirus. Wani tsohon alƙalin Sudan ta Kudu ya ce ya kamata a mayar da shi da sauran alƙalai 14 bakin aikin su nan da nan, bayan da wata kotu a gabashin Afirka ta yanke hukuncin cewa shugaba Salva Kiir ya kore su ba bisa ka'ida ba shekaru 3 da suka gabata. Tsohon alƙalin kotun ɗaukaka ƙara a Sudan ta Kudu, Malik Matiang Malik, ya ce yana godiya ga kotun Afirka ta tsakiya da ta yanke su wannan hukunci. Shugaba Kiir ya kori Malik da abokan aikinsa su 14 a shekarar 2017 bayan da suka shiga yajin aiki don neman ingancin yanayin aiki. Ta yi mini adalci ba wai ni kadai ba, har ma da sauran alƙalan Sudan ta Kudu waɗanda aka kore su da kuma dukkanin 'yan Sudan ta Kudu, saboda kun san cewa Sudan ta Kudu abu ɗaya take nema, bin doka da oda, kamar yadda Malik ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka. Malik ya ce an tilasta masa ne don neman adalci a wajen kasar tun lokacin da shugaban Sudan ta Kudu ya aiwatar da wannan doka. Jami'ai a Amurka sun ce Amurkawan da suka bada rahoton samun wasu fakiti waɗanda ke ɗauke da tsabar iri da ba a tantance ko menene ba daga China, ana zargin sun fada hannun 'yan damfara na yanar gizo waɗanda aka fi sani da masu zamba.
Yawa, to yanzu sai fagen rahotanni. A yanda al'ummar musulmi a kasashe da dama ke shirin shagulgullon babbar sallah a gobe Juma'a 31 ga watan Yuli a jamhuriyar Nijar, masu sana'ar saida bisashe da masu kayan abinci sun koka akan rashin samun ciniki a bana, matsalar da mafi yawancin 'yan kasar ke dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a, a yanda matakin rufe iyakoki da hukumomi suka ɗauka sanadiyar annobar corona ya taƙaita kai da kawon 'yan kore a tsakanin Najeriya da Nijar. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta aiko mana wannan rahoto.
A bana, masu rakunan na kokawa ne da rashin ciniki, cewar Abubakar Usman, mataimakin sarkin kasuwar dabbobi ta Makarahuta a nan jihar Damagaram.
Kasuwar gaskiya yauni da gaba.
Me ya kawo haka?
Wallahi rashin kuma da ba shiga Najeriya rashi. Da ana shiga yanzu suya, yanzu baka da raguna wannan kara wannan. Haka.
To ya zaka bambanta yawan raguna a barawar haka da kuma bana?
A gaskiya bana ta hira guna.
Na zagaya bangaren masu raguna nan ma kanwar jaci kokawa suka yi da rashin masu saye ga abin da wasu suke cewa.
To Abdulsalam Sani, ko harkar ta bana dai sai a hankali dai, alhamdulillah za mu ci.
Babu ciniki.
Babu ciniki.
Ni kai a ganin ka menene ya kawo?
To mu dai misali abin da ya kawo matsala shekarar bana kamar wannan kulawar virus din.
Sila nuhu, wannan raguna na ne wannan.
Ya yayo kasuwa.
An yi siyan kanana, tunda manya suna da yatsa da.
Ina ka nawa nawa?
Wannan akwai na jika 180, akwai na 175, akwai na jika 140, kanana akwai na jika 910, jika 80 da ana samu har 75.
Inda ka kama ka saida ba?
Wallahi yau dai ban saida ba, lagos ko da ko dai ban saida ba yau. Sai dai kuma ce alhamdulillah, kasuwa muna zama nan, ma'aikata ba biya, ma'aikata ba lantana a yi samu ciki.
Kasuwar dai ta cika makili da raguna wanda suka amsa sunansu. Na yi kicibi su da wasu da suka zo sayan ragunan ga abin da suke cewa.
Ni ko ba tsaya ba zan yi zata wani indo ina yi. Ni duk abin da aka taya kawai in na zo in ya mini kawai so ne.
Sunan ka ga?
Ni suna na Ashiru.
Saye ne ka zo?
Saye ne na zo.
Ya wannan tun ke ce zaka saya?
Ita ce zan saya.
To ya
yanzu ba a sallama mun ba. 46 na saya.
Ya saida maka?
Bai saida mini ba.
Suna na Sadi, za mu sai guda biyu ne mun samu da kelmin jejeta akan guda. Mun sai babba rago gashi na yanzu.
Nawa ka sai shi?
mun sai shi jika duniya 91.
To ya kaga kasuwar ragun?
To kasuwa dai ba a ce ba, za a ce suna kudi, ba da gaskiya akwai kudi sosai.
Su ma dai masu kayan miya sun ce abin haka yake a bangaren su. A bana kasuwar ta sha bamban da ta bara.
Abada masu yayya. Wannan sallar ba gaskiya ba irin yadda muka saba bane kamar na da. Da wannan haka tun wajen kwasan kwana 4 ko 5 ko 6 ma kasuwar kullun ciwa sosai. Wannan kulura ita ce ta rage ciniki irin na da dai, tunda komai yanzu mutane a matsayi babu harka duk komai ya tsaya. A yanzu kayan namu da wanda abin da dai dan tabuwar nitsi da wanda shi ya hi kowa, tunda kowa da wanda yake da zai yanka da wani bayanka ba ya sai ya saya ko da kadan ne ya daka yaji
salisu guguri mai kayan miya gaskiya yanzu abin da ya dauka ana sayan kamar sifar sir da celery ne sosai sosai albasa a tana sayawa sosai da mari
an fi amfani da kayan wukaki adda gatari sanduna kasake na suyan nama a wannan sallah ta layya
dini sunana saboda ga wukaki ga adda ga gatari ga rana sara ga na hausa ga abun gashi ga marahuna da rububi duka da gireji na gashi da fara na suya muna yin washi muna sai da tame komai abin da ya shafi harkar layya komai da komai ta da ninsu to ma sai ne gaskiya yanzu kudi ne babu dai baran tana zo sai
malam bada ma su abudu ana samun ciniki gurgudu sai dai ba kamar na bara ba
su kuwa wasu mata da na samu a babbar kasuwar dole ta nan da magaran sun ce su fa a shirye suke sallah ta zo
sunana rama mun zo sai sayan kayan yaji tafarnuwa gishiri da tsidahu da aran mai shi ne za a daka yaji na nama na nama ba Allah gida ya sai rago ya sai sai kan yaji ba ga rago ba sunana nana a shirye shirye sallah muna nan muna yi
gida ya sai rago
ya sai rago na ba lin yesuya
kayan suya komi kin saya
komi mun saya mun sai fala mun sai ukake mun sai gatar mu na datse datse
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Zamaje Najeriya inda hadaddiyar gamayyar tsafin dakarun kasar ta koka a dangane da kin biyan su hakokin su da gwamnatin kasar ta yi duk wada irin sadaukarwar da suka yi a baya ga rahoton Hassan Maina kaina daga Abuja
About 3 months ago the military hierarchy decided to implement and commence the payment of the government allowance to a very small section of the veterans community while leaving out a larger part
Comrades Abiodun Ruwa'i Habat kenan da jagoran gamayyar tsaffin mayakan Najeriya ke korafi dangane da aiwatar da biyan wani allowance da tsaffin mayakan wa department allowance ga yan kadan da aka yi tare da kin biyan galibin tsaffin Dakarun kuma akwai bukatar aiwatar da karin fansho da ya biyo bayan karin albashi tun shekara ta 2018 amma har yanzu babu wani abin da aka yi akai domin ai ka san doka ne duk lokacin da aka yi karin albashi to akan yi kuma karin kudin fansho yanzu kaga a rayuwar watanni 15 ne ya taro sai dai kash kuma fara aiwatarwar ba a yi ba ballantana kuma batun wani arias sannan sai kuma batun wani kudin arias din da ya taro na sake fasalta kudin fashion mu da ba a yi ba duk da an biya wani bangaren sa kuma an bada umarnin biya tun shekara ta 2017 kaga fa irin yadda ake watsi da mu kenan a kasan nan
Afuba was given since 2017 so you can see how you know we have been neglected as it were
ko da yake kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin ya ci tura lokacin da muka tuntubi jami'an gwamnatin Najeriya sun ce nan gaba kadan ne za su umai da martani a cewar wani masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa yana da kyau gwamnati ta duba wannan batu da idan basira
abin da za a yi a wannan abu shine akwai wato kudade da ya kamata a biya waɗannan kasuwanci wanda suka yi ritaya suka ba da rayuwarsu da dukiyarsu da ƙarfinsu suka ba da gudumawa ƙasar nan ta kai yadda take a yau to dole ne waɗannan mutane a biya musu buƙatunsu kuma dukkan abin da ya zamanto haƙƙinsu ne gwamnati ta duba ta biya su because in ka duba kawai kamar rashin gaskiya da riƙon amana to wannan zai sa shi ya kukula ko zuciyar shi ta tsaya masa wani abin da ba daidai ba ko dai wani abin da zai shiga hannun yan ta'adda ko kuma ya bai taimaki yan ta'adda da sauran kuma in ka duba ai sun yi maganganu da dama akan allowance da kamata a biya su disbursement allowance da kamata a musu kari na fansho da sauransu gwamnati ta yi kokari kwarai da gaske lokacin da gwamnatin General Muhammadu Buhari ta zo ta gyara abubuwa da dama kuma in dai za a yi gwamnatin adalci ita ma ta yi kokari kwarai da gaske abinda dai za a yi yanzu shine a zauna da su a duba koce-kocensu a ga abubuwan da gwamnati za ta yi ta musu alluran a ci gaba da biki wanda ba a biya ba a ba su hakuri zuwa wani lokaci a biya su amma a bar mutane hakan nan ba tare da an biya su haƙƙin su ba ina ga su ma ba a musu adalci ba su ma ƴan Najeriya ne kuma dole su ma a shaurare su kuma a biya musu bukatun su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ga ina Hassan Maina Kaina kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Usman ta bude reshen ta a jihar Kano dake arewacin Najeriya a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a jamhuriyar ta Niger a watan Disamba mai zuwa a zantawar su da wani kusa a jam'iyyar ta RDR canji Alhaji Dudu Rahama wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi jin dalilin da yasa suka zabi Muhammad Usman domin ya tsaya musu a wannan fafatawa a maimakon wani dan takarar na daban
wato jama'a ita ke zaben wanda take so ya wakilce ta ko shugabance ta ba wani bane ke tilastawa jama'a jama'a ce take shugaba Muhammad Usman take so ya wakilce ta a zaben shugaban kasa ya zama shine dan takaranta wannan abun magana ce ta jama'a
ba ganin kun tawaye wa saki misali
a taba toya wani haki a jam'iyyar mu ba jam'iyyar toya haki bane jam'iyya ce wadda dukkan dan Niger ya san muna tafiye da demokradiya muna amfani da demokradiya muna yin aiki irin na demokradiya shine bin dokoki gaskiya da adalci shine mu abinda jama'a take so shi muke mata dama ai demokradiya mulki ne na jama'a daga jama'a dan jama'a
shine ai kuma ba kaman ana gane shine shugaban jam'iyyar nan kuma kai tsaye yake nan nan da na a ce an bashi takarar
shugaban jam'iyyar ai a Niger shugaban jam'iyyar shine dan takarar dama dukkan jam'iyyun Niger gaba ɗayan su in an zabe ka kai ne shugaban jam'iyyar to ba kai ne kake da sa'a kashi 99% na zama kai ne dan takarar shugaban wannan jam'iyya babu wata jam'iyya wanda ba shugabanta bane dan takarar da Niger babu
mai wadannan matakai kuke ganin za ku dauka ne dangane cewa kun kwato madafin ikon nan zaben nan ya zo na shekara mai zuwa
wato ai ba zan zo in bayyana maka ba irin tsarin mu da zamu yi dan mu kwato mulki na tallatar da tsarin jam'iyyar mu wato za ka gani a fili yanda zamu yi mu amso lokacin da zamu fara campaign din wannan wasu abubuwa ne na sirrin jam'iyya wanda ba za mu iya fuddowa mu gaya ma ba dan me za mu gaya maka dan me za mu gaya duniya yayin da mu muke da tsarin kowanne salon yaki kowanne da irin salon yakin sa
amma kun san karfin gwamnati kuma tana da kunne da idanuwa ko ina baka ganin duk ma wani tsari da za ku yi tana kallon ku
gwamnati mutum ne dan adam wanda Allah nan dai shi yake ba kowa mulki yake dora yake sabkewa ai ba ruwan mu da wannan mu
kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa shirin na kasa a wannan mako na hadin gwiwa ne da tashar Alfa Radio Kumasi na kasar Ghana inda Nimatu Abdullahi Yamboni ta tantauna da wata matashiya mai bukata ta musamman ga yadda hirarsu ta kaya
kamar yadda masu iya magana ke cewa na kasa ba gazawa ba Samira Umar matashiya wanda yake mai na kasa ne kuma na kasa bai sa ta gaza koyon aikin hannu ba na samu damar tattaunawa da ita inda ta koro min yanda ta sinci kanta a cikin hali na nakasa
sunana Samira Umar daga Ghana nakasa ni nakasa ne kuma bai bar na give up in life ba na tashi ode ban san da aka fara ba mun ce ni alura ban na zama nakasa ko da na tashi ma ne bata bar ni banza ba ta sani makaranta ta sani su ko da bai na ce diwa ba ma na kare SS ko da na kare kuma kike ko ki Allah na samu taimako an sai an gwada ni yanda ake aikin annu aikin yi digijan da mata ke sa na kugo na biya na komi ana komi da shi sha ma Allah wa na iya saboda ina koyi ban kare ba kuma ban buri son kaina ba kuma ban ji ba ko kuma mutane ba su za su ci ko a gangan na yanci da shi gurare kuma wurin yan bank su kan yi ni su ko da ba su sai giwa ma ina godewa kuma na yi aikin annu na wani ya ce wannan ma ya bani ko kuma na da long way to go wanda ina gida ban za koyi na akwai karamin fridge mu na sa da siro soboro ana zuwa sai ko da kudin da kike 1000 kana nan kudi na ma alhamdulillah rabbil alamin ya ce ni sosai ko suna fadi ma kowa in je kana da na kasa gidanka kaka bar me shi ya give up mu musu suna da passing da rasu play ko kuma muna da passing da damu play so shi ni dai ni na kasa na alhamdulillah rabbul alamin na gode ma Allah kuma ban boye kaina
to ke ma kina bara ko kuma sana'a annanki da kike yi shi kadi ne kika dogara kai
Farko dai kowan juma'a shin ke masallaci wani gidan kalla gaskiya dai man ban da wani rana ka gani na koyi na kuma tani ko na gani na so na bani suka bani na karbi isha ma Allah tun da dai ba na roki wasu suka baya amma ko wannan ban sa shi kaina aka ba wanda ya sani ya sani
ba sai dai ba kika shi cikin kanki ba
kuma yawo yawo gara gara ba sa shi cikin kaina aka ba dan wannan kai kana neman abu baka san wanda zaka ruwa dinga sai baka zai da karoki gwani ka je ka fall unknown the wrong person idan maka lalenci ko wani abu a'a kushi ba
to wato ya iyayenki da yan uwayenki kuma ke zama da ke
to alhamdulillah muna zama kuma kuma banta mashin mun tamani mai shiru ne ba domin da nake da su kuma aikin gida kuma mamma ne wata tushe ne ba ta gwada ni aka ce to bayin juka ne na yadda amma aikin gida ni ran tashin shari da yake mu abu da yake ni ko ni mai yaro wanka manya da kata ba wani lafiya gare ta wani wanda mai ran yaro ma ko mi ya bu kan karan da farin shi nan shi
masha Allah to wani kira zaki ma yan uwayenki na kasa su wanda su sun sa kansu barace barace ba su neman aikin hannu su yi sun dogara ne kan bara
a gare su bari ba gare ka bi da aikin hannu da aikin hannu kan kai yau in ka sai ka ci gobin ba shi ka kuma ya gama ka dogara ma bara 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 titi mun gani ban da yake baban tsoro aka kana zaune kan Allah ya kiyaye dori ya titi ko wani ko da kai na da ka bi da kanka to shi ni dai kullun na fada wannan wuri dai kuma su tsaya su sa kansu cikin mutane don ka ga motivation na kai da ka motivate kanka wani ya motivate ka din na zo kansu su bari kowa koyi sana'a
burin ya mace ne duka ta yi aure ta zauna a gidan mijinta ko yaya Samira Umar ke gani na rashin yin aure nan ma ga abinda take cewa
kake tabbacin aure kuma mun san komai lokaci ne ta fara cikin ruwan kariya ne lokaci ne komai tunda Allah ya alince mu kuma kowa da sani Allah ya bashi ban fidda samani ban aure ba insha Allah na san lokaci ne Allah kuma ne masani muna roƙon Allah inda ya kawo kawo na gari wanda zai ji tausayin mu inda muke ga duka mai shi doke mu akan nan bai cewa ya gaji da mu kuma menene kuma mutanen mu da kansu ma ba su cika son nakasa ba ta kwana kasa ko ba ita take kanta ba ba ita tace Allah ya alince ta nakasa ba kuma mu kuma nakasa ko da Allah ya muna shi Allah ya muna wani sarakan da bai yi bawa bai yi saki ni ba mu da muni ba kushin ni na kallon lokaci ne kushin kai nakasa ne kaga bai kanka zama banza banza ana jusin ka kama kanka ko ni lokaci ne kushin ni kullun na farin ce ni ban san komai ban san ban tauza makaranta ban san kullun duniya makaranta ya gwada ni abu guda shine lokaci kushin na imani lokaci ya kai ni ma Allah ya bani miji ni kuma aifo hal ma da tattaba ko ni mana roƙo Allah ya bani
to a cikin haka kina iya samu maza da ke nuna miki soyayya ko wani abu haka
oke akai ne aka ka da jiwai shin na zo ka za ka da kuma kai wance wai na kan phone da zuwa bin gannan wani ne ta ma ce ban fi da samani ba na san lokaci ya kai ne gaskiya dai ko ka san ji malami na ce ko ka da kini ka ba ka rufe wuranan ka ranan ka ne ba wurin boyewa in ranan ya kai sha ma Allah na san ne gaskiya da mu roki Allah ya kawo mu ne gaskiya ba mu san ne kada wani da tushe mu kuma na yi imani da Allah in lokacin je kai in rana na yi tashi Allah ya kawo mu shi ko ina yake sai da ban ce talaka ko mai kuri ba ko wanci ke Allah mu na saraka da shi
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku shi ci gaban wannan tantaunawa a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da bakuwar mu Samira Umar da ni da duka abokan aiki nake ce da ku sai anjima Madalla ga Ridwan Abbas nan dauke da sharhin jaridin Ghana.
Nana Akufo-Addo ya takuka abin kwarai fiya da duk saura inji Baumia. Jaridar Daily Guide ta rubuto wannan labarin. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Babuya ya kankama nasarori da shugaban Nana Akufo-Addo ya ciyo. A cikin wani jawabi ranar Talata 28 ga watan Yuli shekarar 2020 ya nuna cewar Nana Akufo-Addo ya yi abin kwarai ainan. Zabi da ya saura wa iyan Ghana a ranar 7 ga watan Disamba shine tsakanin John Mahama da Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Godiya tabbata ga Allah dukkan su suna da tarihi. John Mahama a matsayin mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa shekaru 8. Nana Akufo Addo shekaru 3 da rabi a matsayin shugaban kasa. Ya nuna cewar maganar baba tun abin da kake fada a lokacin da kake dan adawa ne ba, amma abin da kai lokacin da ka karbi ragamal mulki ne. Mahamman da ya rinka bayar da kwandila haka kawai barkatai, inji ufuriata jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar take gwamnatin da John Mahama ya jagora ta tsiri dabi an bayar da kwandila haka barkatai babu tsari. Ministan kudi Ken Ubrata ne ya bayyana haka. Ci gaban da aka samu yace na da tsasa koma baya kamar yadda gwamnatin Akufo Addo ke neman hanyar biyan waɗannan basussuka. Game da abin da yace ne a suka karbi mulki akwai kimal garan sidi biliyan 11 zaune ba da gwamnatin da ta gabata ta bari a baya. A cikin sa auditor general ta halatta CD biliyan 6.5. Masu abin hawa sun amince su rage kudin hawa mota da kashi 10 a cikin 100 daga ranar 1 ga watan Agusta. Labarin da jaridar Daily Graphic ruwaito kenan. Jaridar ta ce masu abin hawa sun amince su rage kudin hawa mota da kashi 10 a cikin 100 somi daga 1 ga watan Agusta shekara ta 2020. Wannan ya biyo ra'ayin gwamnati ne na kawo sauki dangane da lamarin COVID-19 inda tare da kuma bari masu motoci din su rinka kwasan mutane yadda suka saba kwasa a da. Shugabancin kungiyoyin sufuri sun sadu a nan Accra ranar Litini 27 ga watan Yuli shekara ta 2020 sa'annan suka amince akan wannan ragowar. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin ta rawaito kasar Ghana na tayi bukin ranan enji da wannan sharhi na jaridar Ghana Times. Muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Lamuk Tara Abbasa shi ne kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai shirinmu na karshe, wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A cikin watan Yuli ne ake bukin shiga shekaru 70 na dangantaka tsakanin Amurka da daular Cambodia. To ranar 11 ga watan Yuli shekara 1950 lokacin da aka kulla dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Amurka da Cambodia suke aiki tare domin kyautata rayuwar mutanen Cambodia. A wasu lokuta dangantakan kasashe biyun ta yi sanyi dangane da rikicin ƴan bindiga a yankin. Duk da haka Amurka na ci gaba da taimakawa mutanen Cambodia har ta hanyar yunkurin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a shekarar 1980 na cimma daidaiton siyasa wanda ya kai ga sanya hannu akan gagarumin daidaito da aka cimma a shekarar 1991 a wani taro a Paris. Yayin da aka kafa gwamnatin daular Cambodia da aka zabe ta ta hanyar demokradiyya a ranar 24 ga watan Satumba shekarar 1993 nan take Amurka da Cambodia suka sake kulla cikakkiyar dangantakar diplomasiya. Amurka ta ci gaba da taimakawa hukumomin demokradiyya da kuma shirye-shiryen mutunta haƙoƙin bil'adama a Cambodia. Kasashen biyu sun yi aiki tare wurin ƙarfafa alaƙar cinikayya da gudunmuwa ga tsaron yankin da duniya baki ɗaya. Amurka ta taimakawa shirin Cambodia na rage yawar cutar kanjamau da wasu cututtuka masu yaduwa da inganta samar da abincin gina jiki ga iyaye da yara da kuma yaki da safaran mutane da rashawa, sai kuma magance matsalolin muhalli da kyautata albarkatun kasa da kuma raya tattalin arzikin kasar. A yau da ake fama da annobar COVID-19, gwamnatin Amurka ta riga ta bada taimakon dala miliyan 11 ga shirin kiwon lafiya da yaki da cutar a Cambodia, kada ta rage mata radadi sakamakon annobar. Amurka ta zuba jari da ya kai kusan dala biliyan 3 a cikin shekaru 30 da suka shuɗe wurin taimakawa Cambodia ta farfado daga yaki, a cewar jakadan Amurka a Cambodia W. Patrick Murphy a wata hirarsa da sashen Cambodia na muryar Amurka ya samu. Yace ina ganin mun ga tasirin wannan alaka.
Cambodia has been very prosperous economic development has increased and more relatively stable and peaceful.
Yace ayyukan raya tattalin arziki sun karu kana an samu daidaito da zaman lafiya. An yi shari'an cin zarafin jama'a da aka yi a baya. Lamari mai muhimmanci ga tsarin bin doka da oda yayin da kasar ta jinginar da tarihin ta na baya kana ta tinkari gaba. Mun ga ribar gudunmuwa da muka bayar a fannoni da dama kamar fannin ilimi da kiwon lafiyar jama'a da muhalli da tsaro da haƙar ma'adinai da kuma wasu fannoni na taimakon jin kai. Gwamnatin Amurka a cewarsa ta himmantu wurin ci gaba da taimakawa mutanen Cambodia wurin daidaitawa da tabbatar da adalci ga ci gaban tattalin arziki da jama'a. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tumasararo da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, mu ne lafiya.